This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kamar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alher Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake shigowa da shirin hantsi. Muna kuma ƙara yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Gwamnatin jihar Borno ta kafa dokar hana zirga-zirga yayin bukukuwan sallah. Muna da rahoto bayan labarai. Za ku kuma ji halin da 'yan gudun hijira daga yankin Goza suke ciki, sai kuma kira da shugabannin addini ke yi na zaman lafiya. Kamar yadda muka saba, Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi mu kuma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Wasu tagwayen har-haren bama-bamai sun ɓararraka wata kasuwa a jihar Gombe ta arewa maso gabashin Najeriya a jiya Alhamis, suka halaka mutane kusan 50. Babu wanda ya dau alhakin kai waɗannan har-haren da aka auna kan wata kasuwa mai cike da masu saye-saye da sayarwa don bukukuwan sallah wadda akan yi a ƙarshen watan azumin da al'ummar musulmi kan yi a watan Ramadan. Har-haren sun yi kama da waɗanda ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin addini kan kai, waɗanda suka halaka dubbai a har-haren da suka yi shekaru 6 suna kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya. Yawan har-hare da Boko Haram ke kaiwa sun ƙaru tun bayan da gamayyar ƙasashe 4 ta Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru ta fafattaki mayakan daga wuraren da suka kama a farkon wannan shekarar. A farkon wannan satin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya manyan jami'an sojan ƙasar a wani mataki da ta kaburki ma wannan ƙungiya ta Boko Haram.
Jiya Alhamis, ƙasar Girka ta samu take samun tallafin kuɗi daga makwabtanta na Turai, wanda hakan zai ba ta dama buɗe bankunan ta waɗanda aka rufe tun sama da makonni 2. Babban bankin Turai ya ƙara adadin tallafin da zai iya baiwa Girka da dala miliyan 978, wanda Girkan ta ce zai ba da dama ga bankunan su sake buɗewa ranar Litinin. An rufe su ne tun a farkon watan Yuli saboda ta tsoron za a wawushe kuɗaɗen ajiya, yayin da Girka mai fama da ɗimbin bashi ke ƙoƙarin cimma maslaha da makwabtanta na Turai da masu bin ta bashi na ƙasa da ƙasa kan sabon tsarin tsimi don a ƙara ba ta tallafi. An taƙaita adadin kuɗin da za a iya fitarwa a na'urar fitar da kuɗi zuwa euro 60 a rana. To amma yayin da ake sake buɗe bankunan, gwamnati ta ce mai yiwuwa ne a sassauto adadin a kai abin da za a, sai dai ba a bayyana abin da za a fitar da shi ba sai zuwa nan gaba.
To an halaka wasu sojojin ruwan Amurka 4 a wasu harbe-harben da aka yi a wasu sansanonin soja a jihar Tennessee da ke kudancin ƙasar. Jami'ai sun ce shi ma ɗan bindigar da ya buɗe wuta a wuraren 2 an halaka shi. Wasu mutane da dama sun ji raunuka, ciki har da wani jami'in 'yan sanda. Majiyar jami'an tsaro ta ce maharin, wani ɗan shekaru 24 da haihuwa ne, mai suna Muhammad Yusuf Abdulaziz. Majiyoyin hukumar bincike ta FBI sun ce maharin haifaffen ƙasar Kuwait ne, kuma ya zama ba'amurki. Hukumomi suka ce ɗan bindigar ya buɗe wutar ce daga cikin motarsa a wani wurin ɗaukar sojoji da ke wata babbar maciya a Chantanogo, inda ɓangarorin soji 5 ke da ofisoshinsu ganga da juna. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an harba harsasai 25 zuwa 30, kuma ɗaya daga cikin masu ɗaukar sojojin ya samu rauni a ƙafa. Daga nan sai ɗan bindigar ya tuka motarsa zuwa wani sansanin sojin ruwa mai tazarar kilomita 10 daga wurin, inda shaidu suka ce nan ne ya barin wuta ya halaka sojojin ruwa 4 a sansanin. Rahotannin farko-farko na nuna cewa wani jami'in tsaro ne ya bindige maharin, a cewar jami'an ma'aikatar tsaron.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da alamar manyan jami'an diplomasiya Amurka da Burtaniya sun dan samu nasarar gamsar da kasashen Saudi da Isra'ila jiya Alhamis game da fargaban da suke da ita game da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa mai cike da tarihi wadda aka cimma da zummar hana Iran kira makaman nukiliya. A birnin Washington, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaran aikinsa ministan harkokin wajen Saudi Abdel Al-Jaber, wanda gwamnatin ƙasarsa ta kaɗu da wannan yarjejeniya da aka cimma da ƙasar Iran kishiyarta a yankin. A Jerusalem, sakataren harkokin wajen Burtaniya Philip Hammond ya gana a bainar jama'a da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu a kan wannan yarjejeniya kafin su kakeɓe.
Shugaba Barack Obama ya zama shugaban Amurka na farko mai ci da ya ziyarci gidan yarin gwamnatin tarayya a matsayin wani bangare na kokarinsa na ganin an yi sauye-sauye a bangaren shari'a da fursuna a kasar don tabbatar da adalci. Jiya Alhamis, Mr. Obama ya tafi gidan yarin El Reno da ke jihar Oklahoma, inda ya gana da jami'an tsaro da kuma waɗanda aka wato ya samu a nan, sannan kuma ya yi mu'amala da su. Shugaba Obama ya ce dole ne a bambanta muggan masu laifi waɗanda ke buƙatar ɗauri da kuma matasa waɗanda suka aikata kurakurai kawai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu bude taskar rahotannin mu da cikin ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kawo nan Amurka, inda ake yayata cewa shugaban Amurka Barack Obama zai buƙaci gwamnatin Najeriya ta goyi bayan auren jinsi ɗaya. Wakilin mu Nasiru Adamu Elkaya ya yi nazarin wannan batu, ga kuma rahoto da ya hada mana.
Raɗe-raɗe sun cike kafafun labarun Najeriya, musamman ma jaridar This Day, kan wannan ziyara da shugaba Buhari zai kai Amurka da ake cewa za a bijiro da batun neman Najeriya ta amince da auren jinsi ɗaya. Jaridar ta rawaito mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Linda Thomas Greenfield na cewa Amurka za ta yi kokarin ciwo kan Buhari ya matsa majalisar dokoki ta amince da ƴancin masu auren jinsi ɗaya, don wannan kudirin mutunta haƙƙoƙin ƴancin ƴan adam ne da Amurka ke son yaɗawa a dukkan duniya. Na ɗora ayin wasu ƴan Najeriya kan wannan labarin.
Sunana Mubarak Umar Abubakar, ma'aikaci a jaridar Leadership Hausa. Alal haƙiƙa za mu iya cewa a nan Najeriya bana tsammani wannan ƙuduri da ita ƙasar Amurka take ƙoƙarin ƙallafawa mutanen Najeriya cewa zai karɓu. Kaso 90% na mutanen Najeriya a kullum suna nuna rashin amincewarsu ga wannan mataki da ita Amerika ta ɗauka tun a ƙasarta. Kuma abin da zai ba wa mutane mamaki shine sai ka samu da musulmi da kirista da waɗanda ma ba sa addini dukkansu suna Allah waje da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa na auren jinsi.
Sunana Umar Muhammad Gombe. Ni dai a wajena ya ma wuce jita-jita, zan iya cewa shaci faɗi ne, domin al'adar Amurka daban, al'adar mu ta Najeriya daban, kuma ina da tabbacin cewa Janar Buhari ba zai taɓa amincewa da wannan ba. Addinan nan guda biyu na Najeriya duk sun riga sun yi watsi da shi, mun dade da yin jana'izar wannan matsala. Ban san ma me yasa ake so sai an dawo da wannan an tada zaune tsaye ba.
Wataƙila ai kamar ana ganin ɗan adam yana da ƴanci ya samu ƴanci ya yi abin da ya so, ya bi addinin da ya so da irin al'adun da ya ɗauka ne.
Da Robert Mugabe ya nemi cewa Obama ya fito su yi aure, ai har yau bai amsa masa ba. Idan da har yana maganar da gaske yake yi shi ma abin da to ya bashi amsa mana, ko da cewa a'a bana son ka.
Ba ka ga kamar zolaya ce kawai.
Ni ina da tabbacin cewa idan Obama da gaske yake yi, to da lalle ya amsa tambayar Robert Mugabe akan cewa lalle ina son mu yi aure da kai. Gaskiya akwai isgilanci da rashin sanin muhimmancin rayuwar bil'adama.
Sunana Adamu Bako, ina aiki da Education Research Center FCT Abuja. General Muhammadu Buhari, inda na san shi gaskiya mutumi ne wanda ya san addini sosai, kuma wannan magana an daidai ana yi. Ni a ra'ayina shugaban mu ba zai taɓa yarda da wannan magana ba. Su Amerika sai su ƙarasa can kawai su yi nasu, amma su bari shugaban Najeriya kar ma su kawo magana nan ma a gaban shugaban Najeriya, because gaskiya in suka kawo ma ko kulla su ma ba zai yi ba, aka zai dawo Najeriya kuma ba zai dawo da magana na Najeriya ba.
Muna yin demokuraɗiyya ne, wato demokrasi da kuma muke koyi da tsarin shugabanci irin na Amurka. Ba ga idan aka hana wasu abinda suke so kamar an toye musu ƴancin ɗan adam ne.
Najeriya ƙasa ne na addini, musulmi suna nan, Christian suna nan, wanda ma non Christian or Muslim suna nan. Ba wanda zai yarda da wannan magana da ƴan Amurka suka so su kawo.
A nasu ɓangaren, babban mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Femi Adesina ya ce ziyarar Buharin da ganawa da shugaba Obama ta shafi harkokin tsaro da tattalin arziki ne. Nasiru da Maili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ba da laka fun mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan. Da tawagarsa gwamnatin jihar Borno ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar kwanaki biyu tun daga maraicin karfe 5 na jiya Alhamis har zuwa karfe 6 na safiyar Lahadi. Wakilin mu Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani.
Gwamnatin da ta dauki wannan matakin ne bisa dalilan tsaro, ganin irin yadda akan kai hare-haren bumabumai akan jama'a. Wannan sanarwa ne da ke dauke da sahannun sakataren gwamnatin jihar Alhaji Jidda Shuwa, yace za a takaita zirga-zirgar ababen hawa ne har izuwa ranar Lahadin, don ganin cewa an kare lafiya da dukiyoyin jama'a. An dauke irin wannan mataki dai shekaru uku kenan ana takaita zirga-zirgar ababen hawa duk lokacin bukukuwa, kama daga sallah zuwa bukukuwan Kirsimeti, bisa matakan tsaro da hukumomin tsaron kasan ke dauka, musamman ma a baya da hukumomin tsaron kasan ne ke bada irin wannan sanarwa. Sai dai wannan sanarwa ta kai ta zirga-zirgan da ya fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar ya canza wannan salo na baya da ke fitowa daga wajen hukumomin sojojin kasar. To ko shin ya al'umman birnin Maiduguri ke ji game da wannan takaita zirga-zirga da hukumomin jihar ke yi?
Gaskiya ni zan ce ba mu ji dadin abun ba, don ka lura kullum ana sa mutane a kulle a banza, da kyawunta sai a bari in an je idi an dawo sai a bar mutane su yi, ko kuma a yi irin da ake yi a damaturu ba shiga ba fita, amma a cikin gari kowa ya wala. Amma shekara uku ba za a canja abu ba. Shi in ka duba wannan yaki da ake yi da ta'addancin nan har yanzu ba inda aka je, don ba a canja salon yaki.
Wallahi ni dai takaita zirga-zirgar nan bai yi ba, don yawanci abubuwan da yana faruwa a Maiduguri ba da dare ba ne, yanzu shekara na uku. Ya kamata a bar mutane bayan an dan takaita kaɗan. A bar mutane su yi ta walwala, don kaga yawancin mutane suna da iyaye a wani wuri daban, suna da mutane a wani wuri daban, suna so wayansu ba su da abinci, za a kai musu abinci da wasu abubuwa. Amma kaga in an takaita zirga-zirga wannan gaba ɗaya ya bata harkar mutane.
Gaskiya wannan abun gaskiya ba ta da tasiri, don shekara uku kenan muna nan ciki kulle. Ya kamata a ce bayan an yi sallan Idi a buɗe hanya, don ma sun kulle hanyar sai din ba ma iya ganewa duk abin da ke faruwa, duk mun kasa ganewa abin. Amma ya kamata yanzu dai bayan sallan Idi a buɗe hanya sai dina bar kowa ya zirga-zirgar shi. Ina gina wannan shi ya kamata, don ba ta kulle hanyar shi bai dace ba. Gaskiya shekara uku nan ba mu ga bai mana tasiri ba.
Wasu al'umma birnin Maiduguri ke nan ya bayyana ra'ayinsu game da takaita zirga-zirgar ababen hawa da gwamnatin jihar Borno ta fitar da sanarwa a kai. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu a wannan yankin, yan gudun hijira na yankin Goza a jihar Borno da ke sansanonin Malkohi da Dawari a jihar Adamawa sun nuna takaicin rashin jinjinawa da zaɓaɓɓun wakilansu da ke majalisun dattawa da na wakilai ke nunawa tun da suka je Abuja fatar tarayyar Najeriya, yayin da yau wata guda suka ce cirki rabon da tawagar gwamnatin jihar Borno ma ta kai musu ɗauki. Wakilinmu Sanusi Adamu na ɗauke da cigaban rahoton.
Yan gudun hijira da yawansu ya haura 2000 mazauna karamar hukumar Goza da ke jihar Borno, waɗanda ke zugune a sansanonin Malkohi da Daware na ƙananan hukumomin Yola ta Arewa da Gire a jihar Adamawa, sun koka da watsi da gwamnatin jihar Borno ta yi da su na rashin aikewa da jami'anta da su kula da irin halin da suke ciki, ko kuma aike musu da kayayyakin agaji. Bincike da na gudanar ya nuna rabon jami'an gwamnatin jihar Borno sun ziyarci sansanin yan gudun hijira tun a watan Maris lokacin lokacin da aka kwato mata da yara sama da 200 daga sansanin Sambisa. Shugaban yan gudun hijira da ke a wani muhalli na wucin gadi da aka samar musu a ƙauyen Malkohi Malam Idris Abdullahi ya nuna takeicinsa na kasawar da wakilansu a majalisun dattawa da na wakilai suka yi na kai musu ziyara a sansanin su domin ganin irin halin da suke ciki.
Shi kaman Muhammad Ali Dume ya san mu kware da gaskiya kuma bai jaddada mana ko da daidai ran daya yake mana ƴan uwa wannan abun ya kasance da ku. Mu ne muka zabe shi tun daga yana Hausa sanar har ya je sanatan sa. Ya san mu mutane ga Tabula Musa ya san mu kware da gaskiya. Shi Asabeb Lita tun tana rape nata har zuwa yau mu ƴan ga Tabula Musa muna nan har yanzu muna malakai sun zo ƴan uwan mu goza masu matsayi na goza sun zo sun gaida mu a wannan filin. Gaskiya gaskiya mu taimakon dan Maiduguri state dan Maiduguri kwata kwata wanda ya kama na koyan zarraba. Sai gwamnatin Adamawa su suke taimaka mana da abinci, ta taimaka da rayuwar lafiyar mu da komai na yaran mu su suke taimaka mana.
Shi ma hakimin Dure Alhaji Idris Lawal na karamar hukumar Goza cikin jihar Borno wanda ya hijira da talakawansa sama da 1000 da suka sami mafaka a sansanin ƴan gudun hijira da ke Daware karamar hukumar Gire cikin jihar Adamawa ya shaida mini a hirar da nayi da shi cewa batun komawar su gida Goza yanzu koda an yantar da yankin inji shi bai taso ba.
Batun maganan a mata ne zamu koma gida Goza duk wannan bai taso ba, babu wannan don duk kowa yana da gwana. Yau muka koma Goza ba za mu samu mu yi noma ba, to ya zaka ga bar amfani ka koma Goza sai bayan damuna in Allah ya kai mu rai da lafiya.
Hakimin Dure Alhaji Idris Lawal kenan, Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
To sai kuma shawarwarin da shugabannin addini suka bayar dangane da bukatar zaman lafiya ga Mustafa Nasiru Batsari.
A yayin da sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari ke fafutukar shawo kan tashin hankalin kungiyar Boko Haram a Najeriya, shugabannin addinai na ci gaba da ba da shawarwarin gano bakin zaren. Sarkin malaman jihar Niger Alhaji Mamman Damariga cewa ya yi gudanar da addu'o'i na musamman a ƙasa a daidai wannan lokaci da rikicin Boko Haram ke ƙara zafi na da matuƙar tasiri.
To don Allah don Annabi, malamai da Kiristoci a neme su su kowane shi addu'a majami'a shi, a nemi waɗanda za su tsaya su yi addu'a tsakani da Allah. Allah shi kawo mana ƙarshen wannan bala'i.
To amma sakataren kungiyar Kiristocin jihar Niger Rabaran Joshua cewa ya yi kamata ya yi malaman addinan su mai da hankali wajen cusawa jama'a jin tsoron Allah.
Okay. Na ce abin da ya kamata mu yi shi ne malamai addinai nan su yi gaskiya, domin idan ba mu yi gaskiya ba, in ba mu koya ma mutane ainihin nufin Ubangiji ba, to lalle kam za su bijire. Kuma duk na ga maka dazu cewa duk wanda ba shi da jin tsoron Allah ya fi daba muni, domin hankalin shi ba na iri na mutum ba ne.
Su mai da hankali wajen koya mutane tsoron Allah
a babban abin da nake fada ke a koya ma mutane. Bari in ga maka duk abubuwan da suke faruwa na alamarin zuciya ne, kuma ba wanda ya isa ya gyara zuciya sai Allah. Kaman ni a matsayina na pasto, a matsayina kuma na krista, maganar Allah na shaida mini ba yadda za a yi a samu canji idan magana Ubangiji ba a zuciya mutum.
A yanzu dai kusan kowa na da ra'ayin cewa rikicin na kungiyar Boko Haram ba na addini ba ne, tunda dai kowa ma kashewa ake yi. Mataimakin shugaban kungiyar Kristocin Arewacin Najeriya Rabaran Musa Dada na da wannan ra'ayi.
Idan mun lura da kyau, ai ba su bar kowa ba. Lokacin da suka fara, kaman hankalinsu duka yana nan akan a Kristanci ne. Idan za su rushe church, sannan su je kuma su rushe masalatai, to sai a ce menene yanzu. Now, idan za su kashe Krista, sannan kuma su kashe musulmai, to sai mu ce menene da meye wannan. To akan wannan sai wannan ya gina abin da na faɗa cewa wannan abin fa mu dube shi da basira, ba magana addini bane.
A yanzu dai fatan ƴan Najeriya shine canjin shugabannin sojoji da shugaba Buhari yayi tasiri wajen kawar da kungiyar ta Boko Haram domin jama'a su samu sa'ida. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:20 na asuba. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Ya salamu, hayya hayya salamu, 'yan mata na zama kallon. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce barista Aisha Ibrahim dan Kani da farko dai ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni a 1962. Na je St. Louis Primary School a Kano. Na je St. Louis Secondary School also a Kano. Na fara aiki as a young magistrate a 1987 a Kano State Judiciary. Sannan na yi rising har zuwa matsayin Chief Magistrate a wannan judiciary ta Kano. Na canza service ina daga Kano na dawo federal wato ma'aikatar gwamnatin tarayya. Na fara aiki a ministerin mata a matsayin legal advisor.
Wato mai bada shawarwari akan harkokin mata kenan.
Daga nan na shiga cikin fannin ragowar administration na civil service. Da wurare daban-daban daga presidency zuwa ma'aikatar kasuwanci wato commerce and industry zuwa ma'aikatar yan sanda wato police affairs zuwa science and technology da dai sauran ministries da na seven. Da aka kawo dokar wanda bayan da shekara 8 a kan fanni daya muka yi retire few years ago daga federal service. Daga nan na fara abubuwa na kasuwanci na ne building a commandery of few things da nake har zuwa yanzu.
Kamar wani irin abubuwa ne kike yi zuwa yanzu?
Na dauko makaranta a tsakiyar Central Business District a Abuja ta Islamiyya. Na sa hannu a kamfanin wato hotels da muka fitin wa a Sokoto, wani kuma mun ya coming up da shi a Zaria. Sannan na joni NGO daban-daban wanda muke kallon wato human rights da kuma yadda za a taimaka wa mata especially waɗanda suke da karkara da kuma mutanenmu da ba su da ƙarfi sosai. Sannan akwai NGOs wato nan fannin arewa. Na kan attend meetings din su zan taimaka mana da kamar ƙalubalen da ɗan arewa suka samu kansu a yau a Najeriya.
To kamar wani hanyoyi ne kike gani za a iya taimakawa mata ko kuma ma da farko wani irin matsaloli ne suka fi addaban mata da suke buƙatar taimako?
Na farko dai a arewa ba very nature din inda aka rene mu da yanda muke sai zama da cewa in talauci ne da ya addabe mu to ya addabin mata fiye da yanda ya addabi maza. Tunda mutumin da yake a samanka shi yana fama da talauci balanta na kai da kake a ƙarƙashin wanda kake ganin shi ma ya gaba. Na biyu ba very nature din contract din da muke shiga.
Wato kwangila kenan.
In ka taso yanzu a ɗan shekarun har gobe. Ba ana ƙara ta shekara 20 da wani abu yanzu saboda ana samun karatu aka samu aka ce an yi maka aure. Babu wata doka da ta kare haƙƙinka a wannan contract. Contract kuma ni a gani na mai faɗi wacce in ka shiga ta rai da rai ce wacce kuma take za ta yi tonin rayuwarka ta inda za ka faɗa ko rami ko ka tsallake rami. Sai in zama na cewa za ka iya yanzu wanda ya fi damuna sa shekara 30 a gida. Da za ka tashi rana ɗaya ka fita daga cikin gidan da zaman jikinka. Kuma babu wata dokar da ta za ta sa ka zauna a gidan, ba wata za ta mallaka maka wani ƙarin gidan, ba ka da masaniyar ina za ka, madogarar iya da kake da ita da kafin ka shigo gidan ta riga ba ta nan, kuma babu wani abin da za ka dogara da shi da sanar wurin. Saboda haka a wannan wato za a ce yarjejeniyar da ta saka ka a cikin wannan fannin.
Yace
providing justice for you.
Wato adalci kenan.
Yace wa idan wani abu ya faru to akwai remedy a cikin wannan abu.
Na'am.
Shine a gani na first problem din. Na biyu har gobe sai dai zance na takarda da muka sani an yi a Beijing an yi a wurare akwai wannan discrimination din.
Wato nuna bambanci kenan.
To tari na je round table a cikin mutum 50 to da wahala ka iya mutum 5 mata.
To kina gani rashin ilimi ne ke kawo hakan koko wasu abubuwan ne daban? Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu barista Aisha Ibrahim Dankani da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin da bada umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Murya Amerika. Ni Abubakar Umaru daga Jamhuriyar Niger azamin gina Accra Ghana. Yau sassan duniya duka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi mu lafiya Juma'a suke sallah kuma wasu ba za su yi ba kamar Najeriya da Niger ina ganin alama kamar ba za su yi ba amma abin nan nake kara jaddadawa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata idan za a hau Idi ko shakka babu ya samu sojoji masu yawa wanda zai ba musulmai ‘yan uwa musulmai su yi Idi lafiya su dawo lafiya musamman ma Maiduguri da ƙauye-ƙauyen Najeriya arewa da kuma ma cikin gari a Lagos. Ya kamata ko ina a sa soji musulmi su gama sallar Idi lafiya saboda wanga ‘yan Boko Haramun masu kasar mutane ba gaira ba dalili. Ya Allah rabbil alamin kai mana maganin ‘yan Boko Haramun. Ya Allah rabbil alamin kai ne kai kace a roƙe ka Allah muna roƙon ka Muhammadu Buhari Allah ya ƙara masa basira da zai gano irin waɗanda mutanen da suke ci mana mutunci a cikin musulmi.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To wasu tagwayen hare-haren bababai sun bararraka wata kasuwa a jihar Gombe ta Arewa maso gabashin Najeriya a jiya Alhamis suka halaka mutane kusan 50. Babu wanda ya dau alhakin kai waɗannan hare-haren da aka auna kan wata kasuwa mai cike da masu saye da sayarwar ƙarshe don bukukuwan sallah wadda aka yi a ƙarshen watan azumin da al'ummar musulmi kan yi a watan Ramadan. Jiya Alhamis kasar Girka ta sake samun tallafin kuɗi daga makwabtanta na Turai wanda hakan zai ba ta damar sake buɗe bankunanta waɗanda aka rufe su tun sama da makonni biyu. An hallaka wasu sojojin ruwan Amurka hudu a wasu hare-haren da aka kai a wasu sansanonin soja a jihar Tennessee da ke kudancin ƙasar. Jami'ai sun ce shi ma ɗan bindigar da ya buɗe wuta a wuraren biyu an hallaka shi. Wasu mutane da dama sun ji raunuka ciki har da wani jami'in 'yan sanda. Majiyar jami'an tsaro ta ce maharin wani ɗan shekaru 24 ne da haihuwa mai suna Muhammad Yusuf Abdulaziz. Majiyoyin hukumar bincike ta FBI sun ce maharin haifaffen ƙasar Kuwait ne amma ya zama ba Amurka. Da alamar manyan jami'an diflomasiyyar Amurka da na Burtaniya sun ɗan samu nasarar gamsar da ƙasashen Saudi da Isra'ila a jiya Alhamis game da fargabar da suke da ita game da yarjejeniyar ƙasa da ƙasar nan mai cike da tarihi wadda aka cimma da ƙasar Iran.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Kafin mai sallama bari mu yi kagaisuwar barkar haihuwa ga Yiljab Ibrahim da mai ɗakin sa Maureen Ajos domin ƙaruwar ɗa namiji da suka samu da asubahin yau Allah ya raya shi. Muna kuma gaisuwar bangajiya da taya murna ga Mr. Abdon Dallagin kai ga Mandas domin auren Esa Patience da angonta ya Ishaya da fatar an yi a dace. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
Come to you from the Voice of America, Washington.